tana bayani akan hatsari na kisan kai da zubar da jini da ta'addanci da lahanta jama'a da kashe su da raunata su da ji musu rauni. Godiya ta tabbata ga Allah mahaliccin talikai wanda ya umarni da a tsayar da adalci kuma a kyautata, kuma ya ja kunne ga barin zalunci da shishigi. Godiya ta tabbata gare shi, muna ƙara gode masa, na shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai ba shi da abokin tarayya. Na shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne, manzon Allah ne, salatin Allah da amincinsa su tabbata gare shi da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah. Ina muku wasiya da kaina da ku gaba ɗaya mu ji tsoron Allah, domin tsoron Allah shine babban guziri na kyakkyawar rayuwa a duniya da kuma kyakkyawar makoma a lahira. Ya mu bayin Allah, mu sani yana daga cikin mafi manufa manya-manyan manufofi a addinin musulunci, wanda shari'ar musulunci ta zo domin kiyaye shi, shine kiyaye rayuka. Don haka musulunci ya tsananta sosai sosai akan haramcin zubar da jini ba da haƙƙi ba, kuma ya sanya kisan kai yana daga cikin manya-manyan laifuffuka, kuma yana cikin manya-manyan wato ta'addanci. Ayoyin Alƙur'ani masu girma, daga ciki akwai aya ta 33 a cikin suratul Isra, da Allah ta'ala ya ce wala taqtulun nafsa, kada ku kashe rai, allati harramallah, wacce Allah ya hana a kashe ta, illa bil haqqi, sai da haqqi na shari'a a gaban alƙali tare da adalci. Sannan aya ta 29 a cikin suratul Nisa, Allah ta'ala ya ce wala taqtulu anfusakum, kada ma ku kashe kawunanku, haƙiƙa Allah ta'ala ya kasance mai rahama a gare ku. Haka cikin suratul Ma'ida aya ta 32, Allah ta'ala ya ce min ajali zalika, saboda wancan abin da ya faru tsakanin Kabila da Habila wanda suka fara yin kisan kai a duniya, ko ɗaya ya kashe ɗan uwansa bisa son zuciya. Allah ya ce na rubuta akan banu Isra'ila wanda ya kisan kai ba da haƙi ba, ko ya ɓarna akan abin ƙasa kamar ya kashe rai ne baki ɗaya. Da kuma suratul An'am aya ta 151, da Allah ta'ala ya ce ku taho in karanta muku abin da Allah ya haramta muku, daga ciki ya ce kada ku kashe rai sai wacce Allah ta asida wacce Allah ya haramta sai da haƙƙin shari'a. Sannan a suratul Furqan aya ta 68, Allah ta'ala yana yabon muminai, yace su ne waɗanda ba sa yin shirka, kuma ba sa yin kisan kai, kuma ba sa zina. Sannan Allah ta'ala yana magana kan kisan kai da aka yi da ganganci, ya tanadi dangogin azaba har kashi huɗu ga wanda ya kashe wani da gangan. Yace wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan, wanda ya kashe mumini yana mai gayin ganganci, to fa jaza'uhu jahannamu, na farko dai sakamakon sa yace jahannamu, na biyu khalidan fiha, zai zauna a jahannaman nan musamman in ya halatta zubar da jinin. Wa ghadiballahu alaihi, Allah yayi fushi da shi, fushin Allah ko abin tsoro ne. Wala anahu, Allah ya tsine masa albarka, tsinuwa Allah abin tsoro ce. Wa addalahu azaban azima, kuma Allah ya masa tanajin azaba, Allah ya ce mai girma. Waɗannan ayoyi suna nuni a fili ƙarara akan haramcin zubar da jini a musulunci, da kuma wajibcin kiyaye rayuka, da kuma hana mutane su dinga kisan kai suna yin ganganci. Hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu sun zo mana da irin wannan tsoratarwa bayan waɗannan ayoyi. Daga ciki akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa awwalu ma yuqda, farkon abin da za a fara yin hukunci bainan nasu tsakanin mutane, yawmal qiyamati, a ranar alqiyama, fiddima, jini za a fara yi. Idan duk duniya ta taru, sai Allah ce duk wanda ya kashe wani ya koma gefe da wanda aka kashe, shari'ar da za a fara kenan a lahira. Za a fara shari'ar zubar da jini, ita za a fara a lahira. Sannan yake la yazalul mu'minu fi fushatin min dini, mu'mini ba zai gushe ba, yana nan da yalwasta da jin daɗin sa a cikin addinin sa, ma lam yusib daman haramun, mutuƙar bai taɓa zubar da jini ba. Ka duba a rayuwarka, ka taɓa kisan kai, ka taɓa lahanta wani, to kana cikin hatsari. Ka ba da umarni an yi kisan kai, ko an yi kisan kai ka goyi baya, ko ka taɓa yin kisan kai, to kana cikin hatsari. inna jima'akum jinananku wa amwalakum da dukiyoyinku wa arabakum da mutuncinku haramun alaikum haramun ne a zubar da jini a ci mutunci a ci dukiya la zawalud dunya bushewar duniya a ce ta kau gaba ɗaya babu wannan duniya a hawanu alallah shi yafi sauki a gurin Allah min qatala rajulun muslima a ce an kashe musulmi baya ɗaya Abdullahi dan Umar ya zagaye Ka'aba ya zagaye Ka'aba shi kai Ka'aba kina da alfarma Ka'aba kina da daraja amma ran mumini ɗaya a gurin Allah yafi Ka'aba daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nisanci manyan zunubai guda bakwai masu halakarwa daga ciki yace akwai kisan kai ba tare da haƙƙi ba annabi alaihi salatu wasallam yace yana da cikin alamomin tashin alkiyama idan alkiyama ta kusa to za a samu fitintunu da yawa daga cikin fitintunu din nan akwai wato yawan zubar da jini yawan kisan kai yawan ta'addanci shi yasa muka duba a matakai guda biyar matakin duniya ba abinda ake yanzu sai zubar da jini in ka bude kafafan yaɗa labarai waccan ƙasa ta kai mu waccan hari waccan ƙasa ta zuba waccan makami waccan ƙasa ta harbo jirgin waccan ƙasa shine fa labarin da yafi yawa a duniya zubar da jini tsakanin ƙasashe kisan kai tsakanin ƙasashe dalilin kuma akan duniya ne mafi dalilin akan duniya ne zubar da jini a cikin gidajen ƙasashe sannan ka zo mataki na duniya kenan in ka zo mataki kuma na Afirka za ka ga zubar da jini gashi na a ƙasashe in ka je Libya in ka je sauran ƙasashe da aka samu ka je Sudan tsakanin musulmai da musulmai ana ta zubar da jini in ka je Libya tsakanin musulmai da musulmai ana zubar da jini haka nan a mataki na Afirka kenan sannan ka dawo ɓangarenmu nan kuma Najeriya wannan kam ya zama ruwan dare kowa ya haɗu da kai abinda yake tambayarka yaya maganar kisan kai ya maganar ta'addanci ya maganar zubar da jini ya maganar kidnapping ya maganar daba ya maganar kaza kullum magana kenan zubar da jini a mataki na Najeriya yayi yawa sannan ka zo a matakin mu na arewa shi kuma wannan ya zama kullum ne ma ka tayi sai ka ji labarin wa aka sace wa aka dauke wa aka kashe wa aka buge wa aka ji marauni in ka zo matakin mu na Kano wannan kuma yanzu yan daba sun zama su suke control din ma komai kana tafiya suka an ce an tara nan ko mata can an tara can ko mata can haka da nan muka yi ta zurga zurga sai mun buna a ce an tare sai mu yofana mu buna a ce nan ma an tare nan ka zo mataki na unguwanni waɗannan abubuwa sun dane mu ƙwarai da gaske kuma duk mai hankali ya san wannan abin ya ɗore to abu ya ɓaci haka annabi alaihi salatu wasallam ya ce alamar tashin alkiyama zubar da jini ta'addanci in ka ga irin makamai da ake karɓa a hannun matasa gariyo adda matsefata gatari zarto wuƙa da wani abin ma ka rasa sunansa ai matsini a can ai masa faɗi a can ai masa kwana a can diddan alhanta mutane a matasa an sha ƙwaya ido ya yi jajajir ba ma sa gane waye a gabansu ba ma sa gane da wa suke magana an riga an sha an bugu isa aka ce da ƙwaya da makami abokan juna ne masu sana'a su ma abokan juna ne masu kawo su ma drug da arm su ne mafi hatsarin kasuwanci mai hatsari a duniya ko masu wannan sana'ar yaɗa ƙwaya da yaɗa makamai su suka fi kowane 'yan ta'adda hatsari a duniya don wanda suka ɗauko buhun ƙwaya da wanda suka ɗauko katan ɗin makamai ba kowane jami'in tsaro ne zai iya shiga gabansu ba ba kowane jami'in tsaro ne zai iya tare motar da ta ɗauko ƙwaya ba ba kowane jami'in tsaro ne zai iya tare motar da ta ɗauko makamai saboda hatsarin masu irin wannan sana'ar da kuma ɗaurin gindinsu da ƙarfinsu a duniya duk wanda ya shiga gabansu za su tafiye yaji da shi ko ba abin da za a yi drug da arm karama kalla ƙwaya da makami kuma abokan juna ne duk inda ƙwaya take akwai makami duk inda makami yake akwai ƙwaya don mafi yawan masu shan ƙwayar ai masu amfani da makaman ne mafi yawa masu amfani da makaman suke shan ƙwayar to kuma kasuwanci mafi muni a duniya da ake samun kuɗi shine tallan ƙwaya da tallan makamai masu sai da makamai a matakai daban-daban kullum jami'an tsaro suna iya ƙoƙarinsu amma kullum samun wato bala'i ake a waɗannan ɓangarori su da aka wannan al'amari sai dai mu gaya wa Allah shine a matakin farko mu gaya wa Allah abinda yana nema ya fi karfin hukuma, yana nema ya fi karfin gwamnati, yana nema ya fi karfin jami'an tsaro. Sai mu roki Allah ya shigo mana wannan fada, ba za mu iya ba. Sai mu roki Allah ya shigo mana da wanda duk suke da hannu wajen bata rayuwar matasan mu da basu kwaya, da masu bata mana matasa ta hanyar basu makamai, da masu zuga su sari mutane su ji wa mutane rauni, sannan a kama su su hana hukunta su. Waɗannan mutane muna kai ƙara su gurin Allah, muna haɗa su da Allah. Allah yadda suke ba ƴaƴanmu kwaya, suke ba su makamai don su kashe mu, su raunata mu, su ji mana rauni, su kashe kansu, su raunata kansu, su ji ma kansu rauni. Matasa na ai muna ƙaunar su, muna son su. Kaga dingin matasa ƙarfafa lafiyayyu ba mai shekara 40 sun yi gungu kamar su 200 ko 300. Wata rama ga yawan ya kai kusan 1000 da makamai a hannunsu suna tafiya suna girgiza shi a sama. Duk duniya ana gani. Wannan abin kunya ya manewa. Ga sojoji, ga 'yan sanda, ga immigration, ga dukkan jami'an tsaro suna nan ɗauke da uniform. Amma a ce anguwarka ba za ka iya tafiya ba, a layinka ba za ka iya tafiya ba. Wannan musifa jimin imani tana damunsa. Wani abu ya shiga dukkan jam'i, ya shiga dukkan siyasu, ya shiga dukkan jama'a. Saboda haka Allah yana gani. Allah ta'ala baya son zubar da jini, Allah baya son ta'addanci. Duk binciken da muka yi abubuwan da shari'ar musulunci ta zo da su, babu abin da shari'a bayan shirka, babu wani abu da shari'a ta shaddada irin zubar da jini. A kisan kai ne fa akara makalla, komai kai shi da kuskure, Allah ya ce ya yafi maka amma banda kisan kai. Wa ma kana lil mu'mini an yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina sannan ne wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Allah ya ce kwata kwata bai kamata mu'mini ya kashe mu'mini ba sai da kuskure. Kamar an sha shi, Allah ya ce wanda ya kashe mumini da kuskure sai ya je ya siyo baiwa ya yanta ka, sannan kuma ya ɗauko diya mai nauyi ya bawa iyalan waɗanda ya waci sa sai dai in sun yafe. To iyalan waɗanda aka kashe da wanda aka kashe takwas ne kisan kai kala kala na kuskure guda takwas ne. Na farko a kashe mumini musulmi mumini namiji, hukuncinsa a ba da diya. Diya din nan ana duba me kuka mallaka a garinku, kuskuren fa sai an ba da raƙumi raƙumi guda 100 a je kara. Ina yin kisan kai da kuskure a siyo raƙuma guda 100 a kamo a zo ƙofar gidan wanda aka kashe a ce ga diya. Idan ba raƙuma a siyo shanu guda 200 a koro a zo ƙofar gidan wanda aka kashe masa ɗan uwa bisa kuskure a ce ga diya ta shanu guda 200. Idan ba shanu a tafi a je a siyo raguna guda 2000, rago guda 2000 a zo a ɗaure musu a ƙofar gidansu a ce wannan ragunan guda 2000 diya ne na ɗan uwanku da aka kashe shi, ba a yi niyyar kashe shi ba da kuskure. Ko a kawo dinare guda 1000, ko a kawo azurfa guda 10,012, ko a kawo kuɗi nawa ne a kalandar mu yanzu? Miliyan nawa ka rubuta? Miliyan 200? Miliyan 200. Kisan kan kuskure fa. To ya za a fi tara miliyan 200? Ɗanku kun sake shi ɗan daba ba da gangan ba fa, ba fara gangancin ba, na kuskuren ake magana. Ya je ya kashe wani da kuskure. Kuskure shi ne a niyyarka ba ka yi niyyar kisa ba, abinda ka ɗauka kun kuma baya yin kisa. Tsuntsiya ce ka ɗauka, ko bulala, ko gwafa, ko wani abu, ba ta'adda ba, ba bindiga ba, ba matsefata ba, ba gariyo ba. In ka da waɗannan dama an san kisa za ka yi. Wanda ka soka da wuƙa, ko ka sara da adda, ko da gariyo, ko da gatari, wannan dama ko ka harba da bindiga ko ka turo shi daga sama ko ka bashi gubaye shi ko ka taka shi da mota wannan dama duk ganganci ne a wannan ba kai niyya ba ka taho zaka wuce ya to zai wuce sai kuka karo ko ka kai hannunka haka baka san da mutum ba sai ka buge shi sai fadi shi ne kuskuren da aka ce sai an bada laƙumi 100 ko saniya 200 ko rago 2000 ko dinare 1000 ko dirhami 12,000 ko kuma a bayar da kudin Najeriya sama da miliyan 200 aka ce idan ku dangin da wanda yake san kuskuren ba ku da miliyan 200 sai alƙali ya sa duk a nemo dangin sa wannan baban sa ne wannan kakan sa ne wannan uwan sa ne wannan shakikin sa wannan da abin sa wannan da ummin sa uwan sa na kauye na birni sai a tattara ku gaba ɗaya alƙali ya sa duk a rubuta sunayen ku da sana'ar da kuke yi sai ce shi za ku hado 200 ai ni ina kauye fa shi yayi a birni ce to in kai ma kai a kauye shi ma yana birni ai za a nemo shi ni fa ina Abuja ban san yayi kisan kai ba ce eh kai ma kai a Abuja shi ma za a nemo shi duk inda dan uwansa yake America yake Africa yake a China yake sai an nemo shi sai a ce an ba ku shekara uku ku hado miliyan 200 ku kawo dangin nan ko ku je ku tattauna da su su muku ragi ko su yafe muku haka za a taho a zo a zauna da su a ta ba su hakuri a ta neman afuwarsu wasu ce to shikenan mun rage miliyan 100 a ba mu 100 ko mun rage miliyan 150 ku ba da 50 tunda abu ya faru ne da kuskure idan mace ce kuma rabi za a bayar na duk waɗannan abubuwan da muka lissafa raƙumi 50 saniya 100 rago 1000 dirhami 6,000 dinare 500 miliyan 100 idan kuma kirista ne ruwa ya fara zuwa ko to mu tsaya na abinda muka faɗa ne dai Allah ba mu lada inda muka kuskure Allah ya taimana wa qumu lis-salati